أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آتٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خضر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حليما فقطع أمعاءهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Talata, wanda yau 9 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445, wanda kuma ya dace da 19 ga watan 3 miladiya 2024. Muna cikin suratul Qital, sura ta 47 a jerin surorin Alkur'ani. Wannan aya da aka karanta ta 15 mun so mu bayani akan ta jiya, lokacin yayi mana halinsa. Kamar yadda muka yi bayani cewa malamai suka ce ita wannan aya sharhi ce akan waccan aya da muka wuce ta 12, wadda Allah yayi bayanin cewa wato yayi tattalin aljanna ga wanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai, wanda aljannatan nan to koramu suna gudana ƙarƙashin gine-ginansu. To shine anan kuma sai ake fayyace yanayin waɗannan koramu, kamar yadda nayi bana bayani a jiya. Malamai suna cewa waɗannan koramu ba su kaɗai bane hudu kacal a cikin aljanna, wanda na karanta mana waɗansu ayoyi na Alkur'ani a jiya wanda suka ambaci waɗansu idanuwan ruwan, waɗansu koramun wanda ba ɗaya daga cikin waɗannan ba ne. To mun yi bayani dangane da gaba ta farko, inda Allah yake cewa fiha anharun min ma'in, a cikin aljanna akwai wata korama ko waɗansu koramu na ruwa, ghairi asin, wanda baya canzawa baya jirkita. Masana suna cewa duk wani ruwa da zaka ajiye, inda ruwa ne na duniya, Allahumma an togace ruwan Zamzam, shi wannan tun da dama asalinsa ruwa ne wanda yake daga aljanna, kamar yadda wasu athar suka nuna. Zaka ga cewa baya canzawa, inda shi ne zallansa ba a hada shi da wani abu ba, duk shekarun da zai yi a cikin mazubi ba zai canza ba. Amma duk wani ruwa da ba shi ba, idan ka zuba shi a cikin mazubi ya ɗauki tsawon lokaci, to lallai babu shakka zai canza. Wannan koda a cikin mazubi namu na yau da kullum ballantana kuma a ce korama ko wani kududdufi ko wani tafki ko wani kogi da yake zaunanne, za ka ga cewa ya yi gansa kuka, kainuwa ta fito a ciki, duk dai yanayinsa ya riga ya canza daga yadda aka sani. To amma wannan ruwan na aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ruwa ne wanda baya canzawa, yanda yake tutur ba zai taɓa samun canji ba. Sannan wa anharun min laban, da kuma wa'ansu koramu na nono lam yataghayyar ta'mu wanda shi ma dandanan sa baya canzawa wasu tafsiri suka ce saboda shi nono na duniya yana fita ne daga hantsa ta dabbobi to dole ne ya zama ainihin ya canza amma nono na aljanna baya canzawa to koda a ce anan a duniya an kwaikwayi wani abu daga cikin abin da aka faɗa anan yanzu aka cewa a cikin almuallabat abubuwa da suke cikin kwalabe ko wanda suke cikin gwangwanaye ko robobi akwai chemical da ake sawa wanda zai rike wannan quality ba zai canza ba misali a ce madarar gwangwani ta ruwa ko ta gari ko wani abu na cikin kwalba akwai chemical da ake sa masa wanda zai dauki tsawon lokaci in ka dandana ka ji bai canza ba to akwai matsala su kansu waɗannan abubuwan da ake sa masu rike quality to su ma akwai tasu matsala domin duk lokacin da kake yawan cin waɗannan abubuwa almuallabat abubuwa na cikin gwangwani abubuwa na cikin kwalabe abubuwa na cikin robobi zaka samu wani yayi imani da irin wannan abubuwa shi in bai ci wannan ba baya jin cewa ya ci wani abu na kware to a hirdinka wannan abin da yake rike quality idan ya tattaru kuma akwai side effect akwai bita da kulli da zai maka akwai baya da kura da zai bar maka shi yasa kake ganin mutanen mu na wannan lokacin suna kamuwa farar ɗaya da wasu ciwuka wanda akan kasa shawo kansu a cikin gaggawa to duk irin wannan abin ne wanda in sun taru zai zama matsala akwai wani likita da ya wani littafi na karanta littafin sunansa al-mautu al-bati ma'ana mutuwa ta sannu mutuwa a hankali duk ya kawo irin waɗannan mu'allabat abubuwa na cikin gwangwanaye na cikin kwalba na cikin robobi na cikin gwangwanaye to duk wannan abin da yake rike kwalitin ba zai lalace ba to kai kuma yana taruwa a cikin jikinka yana sabbaba maka matsaloli masu yawan gaske to ashe kenan ba za a iya kwaikwayon na Allah ba shi na Allah wanda aka ce lam yataghayyar ba zai canza ba to kuma in kai amfani da shi babu abin da zai cutar da kai sai ma ka samu karin lafiya to amma shi na dan adam da zai yi wasu 'yan dabarunsa to wannan 'yan dabarun za ka samu su kuma akwai tasu cutarwar wadda take ba ta rana ɗaya ba Allah ya tsare mu to saboda haka Allah yake cewa ɗanɗanansa baya jirkitawa wanda shi kuma nonon duniya dole ne ya zama ya jirkita sai ya zama anfin ya yi tsami ko yi bashi ko dai abin da ya kama da haka sannan wa anharun min khamrin da wa'yansu koramu na giya ladzatin lisharibina mai daɗi ga masu sha a nan malamai suka ce wato kaman gula aka yi ga masu shan giyar duniya don Allah ka kalli masu shan giya ba za ka taɓa ga wanda zai sha da walwala ba ko ta kwalba ko burkutu sai kaga mutum ya gintse fuska sai kaga mutum ya ɓata rai babu daɗi ka tambayi duk wani ɗan giya wallahi zai ce ba daɗi kawai sharrin shedan ne ya riga ainihin ya jarrabe shi da sai ya sha su abinda suke la'akari wai abinda yake biyo bayan wannan idan aka sha ba daɗi to akwai wata annashuwa akwai wata walwala sai mutum ya ji kaman a sama yake tashi wallahi da taɓa jin wani ɗan ƙwaya ne ya sha ta irin mai bugar wannan wasu 'yan jarida suna hira da shi cewa to yanzu ya kake ji sai ce waje yake ji kaman yana sama ta ɗaya wato saboda hankali ya rabu da shi to wannan abun galibi wasu wai idan ransu ya ɓaci sun shiga damuwa sai su sha ƙwaya ko su sha giya ko wani abun da zai canza tunaninsu sai su ji kyakkyawan yanayi wallahi idan kana son kyakkyawan yanayi yi zikirin Allah karanta alƙur'ani alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah zukata suke samun cikakkiyar nutsuwa duk abin da ba ambaton Allah ba idan ya natsan maka da rai to tunaninka ne ya canza idan ka dawo yadda kake na daidai din to sai ka ji babu dadi shi yasa a cikin wa'ansu ayoyi Allah sai yake hannunka mai sanda ga yanayin giyar duniya a wata ayar la yusaddauna anha wala yunzafun huwa la yunzifun ba sa samun ciwon kai su ɗan aljanna idan sun sha giyar aljanna sannan kuma ba sa samun bacewar tunani ko batar hankali la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun wato ba a samun rikicin kwakwalwa rikicin tunani bacewar hankali sannan ba a maye ita giyar duniya wannan al'adar tace ibn al-qayyim ya zana illolin giya sun fi 30 illa ta kaza 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 ga sunan rututu ga asarar kuɗi ga almubazzaranci ga cutar da lafiya ga saban Allah yanzu idan ka duba giya kusan hadithin da ya ambace ta wajen abu tara aka tsine mawa shi kansa abinda aka yi giyan an tsine masa da wanda ya yi ta da wanda ya saya da wanda ya sayar masa da wanda ya yi dako da waye sun kai su tara duk aka tsine musu ga baki daya to ina amfaninta duk abinda Allah ya tsine masa babu albarka a cikinsa duk abinda Allah ya tsine masa to wannan abin tsinanne ne kuma ni abin da nake jan hankalin hukuma dan Allah tunda dai an yadda cewa haramun ne ta'amuli da miyagun kwayoyi to a saka giya a cikin layi ai ba tinya ba kafa baya a zo a ce wai ita giya a dokar kasa ba laifi bace amma kuma koken da sauran kwayoyi masu bugarwa wai haramun ne an yi alwala da fitsari ba canya ba kafan baya ai in dai za a ce irin wa'ancan na shakawa da na kurbawa masu kawar da hankali ba daidai ba ne to ita magiya ba daidai ba ce abinda wa'ancan za su kai to ita ma za su kai wannan abin takeici wa'ansu tunaninsu idan an haramta giya to an yi daidai da dokar musulunci to ai mu a musulunci ba wai ita giyar ce kadai ba kullu muskirin khamrun ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram aw al-aks duk abinda ya zamo kadan dinsa ya bugar ko da yawan sa ya bugar to kadan dinsa ma haramun ne mu a musulunci duk abinda mutun zai sha ko ya shaka ya bugan masa da hankali ya kadan masa da hankali to sunan sa giya a musulunci yadda idan an kama mutun ya sha giya da shedu za a yi masa bulala 80 to shi ma wanda ya shaka wani abu ko ya kurba wani abu ko ya amfani da wani abu wanda ya kawar masa da hankali to shi ma wannan shine hukuncinsa yanzu wallahi abin takeici abin tausayi wanda zaka ga wannan kasar tamu ta Afrika ita ce target ita ake harowa da dukkan abubuwa na lalacewa a kwanan da nake ganin wai yanzu akwai wata sabuwar kwaya da akai da kashin dan adam ake hada ta ta fi kowane abun bugarwa muni dan har hoto na gane na wa'ansu mutane a nan kasan mu wa'ance ta fara shigowa wani wanda ya shata ya buga kansa a jikin wannan gini ya fada wannan rami gashi da yayi jina-jina amma baya ji a jikinsa duk wannan raunin da ciwon da ya ji maka kansa baya ji kaga zai yi tsalle ya wulgita ya hautsina shi kadai to wannan wallahi ba karbar musiba bace kuma na sha fada hukumomi daga cikin gatan da ya kamata su yi ma wanda suke jagoranta a sanya dokar ta bace akan duk wani abu mai samaye wallahi ni a waje na idan aka ce an sa dokar kisa ga masu safarar wannan an yi daidai domin su suke lalata matasan mu suke lalata yaran mu abun tashin hankali yanzu shan kwaya wai har matan aure matan aure akwai wanda suke ta'amuli da miyagun kwayoyi wa'ansu za ka samu cewa ɗalibai ne 'yan makaranta yaudarar da ake fara yi musu cewa idan ka sha wannan za ka ji garau zaka ji kokolwarka ta bude, zaka ji ka samu fahimta. Haka ake yi da mutane irin wannan. Sai ka ga mutum daga mataki na kasa har yayi na sama, sai ka ga matashi ya fito a matsayin dan kwaya, wani sai ka ga cewa ya zare, ya rasa hankalinsa ga baki daya. To wallahi, idan za a kashe rabin budget din kudin Najeriya akan yaki da miyagun kwayoyi, in dai haka ta cimma ruwa ba a yi asara ba, don za ka ga cewa kasashen da suke kishin matasansu, wallahi ana kama ka da muguwar kwaya, hukuncin kisa ne, ba afuwa, ba ceto, ba sassauci. Da wanda zai shigo da ita, da wanda za a kama da ita, hukuncin kisa ne. To wallahi ni ina ba da shawara ga ƴan majalisar dokokinmu na ƙasa, rep da senate, don Allah in dai mu suke wakilta, in dai suna kishin wannan al'ummar, to su yi doka mai zafi, ba sani ba sabo, ga duk wanda zai shigo da wata mugunyar kwaya a ƙasar nan, ko ya san an tata, in a ƙasar nan mutum zai yi ta idan an zo a kone kamfanin, sannan kuma duk abin da ya mallaka a kwace shi, kuma a yi masa dauri na rai da rai. Ai, duk rashin doka ke sawa ba a daina laifuka. Wannan kwayar duk wata tsiya da za a ina tabbata maka ita sai tushe. Kidnappers da suke zowa su yi wannan rashin tausayi, rashin imani, wallahi sai sun sha kwaya, sai sun shaka, ko sai sun kurba, ko sai sun hadiya. Ba zai yiwu irin rashin imani da za a ga mutanen nan suna yi a ce mutum ne dan adam na al'ada ba, wallahi sai sun sha wani abu. Yaro karami, kaga a zo a kamo mace da juna biyu, ba za a tausaya mata ba, ta haihu a ɗauki ɗanta a bakare ya cinye. A samu yaro karami sabuwar haihuwa, a ɗauke shi a jefa a cikin wuta tana zabalbala, dan adam zai yi wannan aikin? Kai ka san ba wai kwakwalwa ba ce adiya, kwakwalwa da aksanta dan adam, wallahi sai da suka sha, kuma su ma suna faɗa da kansu sai sun sha wani abu, dama ba za su ma fito wannan rashin mutuncin ba, sai sun shaki wani abu, ko sai sun sha wani abu. Kun ga shi sun ya maka ambaci, wato giya ummul aba'is, uwar dukkan laifuka ga baki daya. Duk wani laifi da za a yi, to sai an sha kayan maye, sai an sha wani abu mai bugarwa, ruwa ne ko kwaya ce ko ma menene ne, sai an yi amfani da shi. A lokacin mutum zai ji bai tausayin kowa, bai jin kunyar kowa, baya shayin kowa, in yi abin da zai yi, duk abin da zai biyo baya, biyo baya. Kuma wallahi da yawan su bayan sun yi rashin mutunci, idan kwayar ta sake su, sai su koma kogin nadama. Na san yanzu wasu sun ga wani matashi ƴan watanni ba su wuce biyu ba, ya daddaba wa mahaifinsa wuka, ya aika shi lahira, kuma wai ana hira da shi yana cewa ai wai kaunan mahaifinsa yake shi yasa ya aika shi lahira. Da yawan ku sun ga wannan kilif din, yaro matashi bana jin ya kai shekara 25, amma wannan shaye-shayen ya kai shi ga ya kashe mahaifinsa, kuma wai tausayi, soyayya ce, wace irin soyayya ce wannan? Saboda haka ina maimaitawa, don Allah hukumomin su yi mai yiwuwa a ga cewa kwaya da kayan maye an kawar da su daga wannan kasar tamu, ta hanyar san'antawa ko shigowa da su. Duk wanda aka kama ba sani ba sabo, ko waye ko dan waye, doka ta aiki a kansa. Amma in ba haka ba, wallahi ba mu san makoman matasanmu ba, mazansu da matansu. A lalata tarbiyyar yara ta hanyar shaye-shaye, duk wanda ya sha wannan zai iya duk abin da ba daidai ba, kamar yadda na faɗa, bai jin tsoron kowa, bai jin kunyar kowa. Allah ya kiyaye mu. To saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa ladzatin lisharibin, ita giyar aljanna mai daɗi ce ga masu sha, ba irin giyar duniya ba, wadda ba daɗin sha, kuma ta lalata tunani, kuma ta talautar da ainihin wanda yake mai shan giyar. Allah ya kiyaye mu. Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa anharun min asalin, da kuma waɗansu ƙoramu na zuma, wa anharun min asalin musaffa, wa anharun da waɗansu ƙoramu min asalin na giya musaffan, wacce take tatacciya, zumar duniya, zaka samu akwai wannan tukar akwai saka wanda in kana so ka isa imalin abun dole sai ka tace wani lokaci ka samu akwai kudin zuman ya mutu a ciki wani lokaci ka samu ta so makyankyasa wata kita gawa da maka in kana sha sai ka ji ayin suna harbin ka to giya aljanna babu wannan afwan zumar aljanna babu wannan zuma ce ta tattiya gyararriya wadda babu wani abu na datti daga cikinta Allah sai ya ce walahum fiha min kulli thamarat kuma suna da dukkan kayan marmari a cikin aljanna sabanin duniya a duniya ko dai ya zamo ga kayan marmarin ba ka da kudin ko kuma ga kudin babu su kana da kudin amma kuma ba lokacin su bane akwai kayan marmari ko ƴaƴan bishiyoyi wanda zaka samu a lokacin da ba nasu ba ba da jin za a samu kadanya ko kanya ko dinya a halin yanzu duk kudinka baka isa kawo maka kanya ka sha ba sai dai kila wata ce busasshiya a jikata a debo maka daga bishiyar ta babu a kawo maka dinya yanzu babu kadanya a yanzu babu mangwara ya soma wani wuri bai soma ba to akwai lokacin da shi ma babu shi sai dai ka sha na gongoni ko ka sha ainihin na roba amma dai shi hakikanin shi din ba za ka iya samu ba to su ƴan aljanna suna da kayan marmari kulli samarat dukkan kayan marmari da wanda ka taba ji da wanda baka taba ji ba da wanda ka taba sha da wanda baka taba sha ba yanzu kila akwai wasu a kasar ka amma kudin ka bai kai ka iya ci ba ko ka sha yanzu a rayuwarmu za ka ga akwai kayan marmarin da akwai su kasa kaza babu su kasa kaza akwai su yanki kaza babu su yanki kaza ku shaida ne yanzu a kasarmu akwai abubuwan da sai an dauko daga kudanci an kawo ba ma da su a nan arewa wasu kuma dauka daga arewa aje a kai su kudu su ma ba su da shi kaga ana maganar kasa daya to ballanta na kuma kace ainihin duniya bi akmaliha min babi aula wani abun babu shi a wani wurin to ita kuma aljanna duk wani kayan marmari da ka taba ji da wanda baka taba ji ba da wanda ka taba sha a duniya da wanda ya fi karfin ka a duniya to duk ga su nan a kyauta kai dai ka bi Allah subhanahu wataala ka ga aiki da cikawa Allah ka datar da mu to ba anan ta tsaya ba wa maghfiratun min rabbihim da kuma wata irin gafara daga ubangijinsu wannan shine abin da yake komai kwanciyar hankali a ce Allah ya gafarta maka na ambata muku athar na sayyidina Ali a baya wani yake tambaye sai ce ya Ali idan alkiyamar Allah ta tsaya menene abin da zai fi maka dadi yace abin da zai fi min dadi shine Allah ya ce mun Ali na ce na'am yace duk laifin da kai na gafarta ma gaba daya yace to wannan shine abin da yafi mun komai dadi anan ita gafara zamu ga an kawo ta kaman a ƙarshe ta fuskan jerin bayanin abubuwa na ni'ima to amma ita ce jigon duk wannan abubuwan da aka ambata domin idan bata samu ba duk waɗannan rassan da muka ambata ba za su iya samuwa ba idan Allah ya gafarta wa bawansa to lokacin shiga aljanna za ta kasance idan aljanna shiga aljanna ta kasance sannan samun irin waɗannan abubuwan da aka ambata duk za su iya biyowa baya ya Allah ka gafarta mana domin ramaka da jin kanka kuma anan kun ga sai aka ce wa maghfiratun aka kawo abin da siga ta nakira ma'ana wata irin katafariyar gafara kuma sai aka ce mir rabbihim daga ubangijinsu mai renonsu wanda ya musu gata a duniya kuma yake musu gata yanzu ainihin a aljanna to sai aka ce kaman huwa khalidun finnari cin yanzu wanda ya samu waɗannan gwalagwalan ni'imomi ya samu shiga aljanna ya samu waɗannan koramu da aka ambata da ma wanda ba ambata ba ya samu gafara daga ubangijinsa zai yi daidai da man huwa khalidun finnari wanda zai dawwama har abada a gidan wuta wal iyazu billah amsa shine ba za su taba zama daidai ba sannan wasu kuma alhamiman kuma ana shayar da su wani ruwa wanda yake mai tsananin zafi, idan suka sha wannan ruwa wanda yake ainihin mai zafi, faqaqqa'a am'a'ahum, sai ya tsintsinke dukkan abin da ya shafi kayan cikin su. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surat al-kahf yana cewa in yasghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuh bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idan in wuta suka nemi agaji, suka nemi taimako, domin za a ba su wani abinci wanda yake kamar wato ainihin kugiya, kamar ƙayar dundu, kamar farar ƙaya, idan suka ci to sai ya tokare makogaransu, ba zai fito ba, kuma ainihin ba zai yi ƙasa ba, to za su dinga kururuwa suna neman agaji. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wala ta'amun illa min ghislin, ba sa da wani abinci sai zazargiwa. Mazaunin ƙauye ya san wato tsirin da ake cewa zazargiwa, idan ka taka ta wato zaka ɗanɗana kuɗanka, zaka ji ba daɗi, ƙaya ce mai raɗaɗi, mai zafi, mai shiga cikin fata. To Allah subhanahu wa ta'ala ke ta ba su da wani abinci sai wannan, kuma la ya'kuluhu illa al-khati'un, ba mai cin wannan sai masu aikin ganganci su ne ake ciyarwa. To idan suka ci ta ki wucewa ba za ta amayu ba, to shine za su dinga kururuwa suna neman agaji. To shine za ka ce in yasghithu yughathu bima'in, in sun nemi agaji sai a agaza musu da wani irin ruwa kalmuhl, yadda ka san narkakkiyar darma, yashwil wujuh, wanda yake zagwanye fuska, suna karɓar sanamin fuska ga baki ɗaya zai faɗa a ciki. Adarallahu ajarana. Masu tafsiri sun kawo afa cewa shi wannan ruwan tunda Allah ya wutar jahannama har ya zuwa yanzu take ɓararraka shi, take tafasa shi, kuma ba za a daina ba sai alkiyama ta tsaya. Yanzu bawan Allah, ko wutan nan ta duniya aka ce ta tafasa ruwa minti 30, a ce ka sha wannan ruwan ya za ka ji, kai shayi na al'ada ya so mahucewa, bai gama hucewa ba, a ce ka cika bakinka da shi, ya za ka samu kanka. Da yawa za ka ga mutumin da ya yi wa shayi shiga sauri, ya cika bakinsa, wani ma sai ya miƙe tsaye kaga ya furzar da shi. Wannan abin da kake bukata ne, abu ne na ni'ima, na bukata, amma da kai masa shigar sauri ka ji ba daɗi, harshen ka ya kone, naman cikin bakinka ka ji ya kone, ka samu tsawon kwanaki bakinka bai moru ba. Wannan wutar duniya ce wacce sai da ya zamo an abin nan kashi ɗaya daga cikin 70 ɗin waccan ce. Kuma wannan ba wutar ba ce abin da wutar ta taɓa, amma ka ji baƙin mutum saboda wauta, saboda jahilci, in kai masa wa'azi kamar kaza sai ce to shi idan an kai shi wutar jahannama an kulle shi, dan mukullin ya bata, la ilaha illallah. Ai, ko kurkukun dutse aka kulle ka, ba za ka so dan mukullin ya bata ba. Ballanta la wutar jahannama, bawon Allah kanku san wutar jahannama. Dan Allah, wata ranka kai ziyara gidan biredi, inda ake gasa biredi, an gama gasa biredin ma ya huce, dan Allah ka ce a tura ka minti 5 sannan a bude. Ai, ba a tura ka ba, ka sa hannunka ma ai minti 10 tashin hankali ne. An gama gasa biredin, ba wai daga share garwashin aka saka ka ba, an gama gasawa. Wannan nan ɗakin kai yanzu a mace, bayan an daina amfani da shi yayi wuni 2 ba a sa wuta ba, amma a saka ka a kulle kai kwana 3, ya za ka samu kanka? Ba taga, ba komai. Wannan dabara ce ta ɗan adam. Kuma ita wutar nan ma daga cikin ni'imomin da Allah ya mana ne, domin ita wutar duniya daga cikin babi ne na ni'ima, dan in babu ita rayuwa ba za ta yiwu ba. Afara'aytumun nar allati turun, أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين Allah ya sanya wuta domin ta zama wani abin taimako ne abincin dadi ne ga mutane matafiya ko kuma lokacin sanyi da ita muke yin abinci tufafin da zamu saka duk abin da zamu amfani sai da wuta to amma kuma ka taba ta baka shirya ba ya zaka je ka wuce wani mai balangu ko mai tsire yayi gwali a ce ka sa ya tsanka minti daya ya zaka samu kanka ballantana abin da ya shafi wutar lahira ya bawon Allah kayi makanka kiyamul layli ka tausaya wa kanka duk abin da Allah yake faɗa wallahi da gaskiya ake ba da wasa ake ba Allah ka tsare mu Allah subhanahu wataala yake cewa za su sha wato za a shayar da su kun ga anan aka ce wasu u za a shayar da su dan a nuna cewa ba su ne za su sha su da kansu ba za su kisha din amma kuma a danna masa shi dole sai sun sha fa qatta al-am'ahum ya zama yadiya yanyinki wato ainifin hanjin su da kuma kayan cikin su Allah subhanahu wataala ya tsare mu anan mai tafsiri yace summa wasafa ta'ala al-janna sannan Allah subhanahu wataala sai ya sifanta al-janna tanshiqan lil mujahidin domin ya saka karsashi ga wanda suke masu jihadi fa qala sai yace مثل يتي أي صفة الجنة صفر الجنة التي وعد المتقون يتي شين المجاهدون ود يزمو أي الكوري قواند سكتي مكاء الدين الله المشتركة بين داخليها ود تزمو واتو أبرها داكا قدوكا واند سكشي قتكينتا معنى بيئن الجنة سونا سيئن الجنة سنتار سونا أسونا يئن الجنة بد سوا متاكيد مسأيي سردقا سنبان بانتا yace wannan masalu mubtada ne khabaruhu khabar insa fiha anharun a cikin ta akwai koramai mimma in na wani irin ruwa gairi asin shine yace bil maddi asin yace ka darib in ka ce asin darib ma'auni daya ne sai yace wa qur'a bil qasri a ce asinin wannan shine kiran ibnu kathir ka hadir wato in aka ce hadir asin wato ma'aunin ya zama daya almizanu sarfi to shine kiran ibn kathir ay gairi mutagayyir wato ba mai canzawa bane bi khilafi ma'id dunya sabanin ruwan duniya fa yatagayyaru bi arid sai zama ya canza idan wani abu ya fada masa shi yasa ba wushe yake ta wai ruwa ba ya tsami banza in ya tsami wani abu ya fada kenan shine yake cewa wa anharun min labanin da kuma wasu koramu na nono lami daga yardamu wanda dan dandanan sa baya canzawa bi khilafi labanin dunya sabanin nonon duniya li khurujihi min ad-duru saboda yana fitowa daga cikin hantsar dabbobi wa anharun min khamrin da kuma koramu na giya ladzatin mai dadi yace ladhiza mai dadi yace lisharibina ga masu sha bi khilafi khamri dunya sabanin giyar duniya fa innaha kariha ita abar kyama ce inda shurbi a yayin sha wa anharun min asalin musaffa da kuma koramu na zuma tatatiya bi khilafi asalin duniya sabanin zuma duniya fa innahu yukhrijuhu min butunin nahal domin Allah yana fitar da wannan zuma daga cikin kudan zuma wa yukhalituhu shama sannan wannan kaki da kuma saka shi yake cakuduwa yake gauraya da wannan ruwa wa ghairihi da waninsa walahum fiha kuma suna da a cikin aljanna din asnafin dangogi min kulli thamarat na dukkan kayan marmari wa magfiratun min rabbihim da kuma wata irin gafara daga ubangijinsu fa huwa radin anhum Allah mai yarda ne da lamun cewa gare su ma ihsanihi ilaihim tare da kyautata wanda yake masu bima zikira da abin da aka ambata bi khilafi sayyidil abid malam yace kaga sabanin wani shugaban wayansu bayi fi dunya na duniya fa innahu kad yakunu ma isanihi ilaihim dan shi zai iya kasancewa duk da yana kyautata musu sahitan alaihim kuma yana fushi da su yana aidafin kin su kaman huwa khalidun fi nar shin yanzu wanda aka yi ma waccan ni'ima zai yi kama da wanda yake madawwami a cikin wuta yace khabar mubtada'in muqaddar wannan khabar ne na mubtada wanda yake abun kaddarawa ai aman huwa fi hadha an na'im shin yanzu wanda yake cikin wannan ni'ima kaman huwa khaldun fi nar zai dare da wanki da wanda yake madawami a cikin wuta wasu kuma an hamiman kuma an shayar da su wani ruwa mai zafi ai shadidul harara mai tsananin zafi faqata amahum sai yayyanke kayan cikin su ai masarinihim shine abin da ya shafi kayan cikin su fa kharajat min adbarihim sai suka dunga fita ta duburar su wa huwa jam'u mi'an idan aka ce am'a jam'i ne na mi'an ko ma'an an karanta da fataha ga mimi ko kuma yin kasara yace bil kasari a ce mi'a ko ma'a wa alifuhu an ya'in kuma wannan alif din an canza shi ne daga ya'un ma'ana asalin wannan alif din ya'un ne me yasa sai ce liqaulihim mi'yani duk in zaka yi tasniya zaka ce mi'yani kaga yanzu kaman Musa da Isa wannan alif din asalin sa ya'un ne domin Musa in Musa biyu ne zaka ce Musa ya ni Isa ma in biyu ne zaka ce Isa ya ni kenan wannan alif din asalin sa ya'un ne shine yake fada anan yake ta shi mi'a asalin sa ya'un ne ina fata an gane sai Allah subhanahu wataala yace
wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min 'indika qalu lilladhina utu al-'ilma madha qala anfa ulaika alladhina tab'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
الله سبحانه وتعالى ده يي بياني دنگني ده اينفين الجنة ده كما ين الجنة ده إرن نئمو من الجنة كما الله سيك آرس إتوانن آير ده أكي بياني ين الجنة ده إنو توان ده سكي دوما أتكي kaman huwa khalidun finna wasu ma'an hamiman faqata am'aahum to sai aka ce wa minhum daga cikin su wa'annan miyagun bayi man yastami'u ilayka akwai wanda zai je ya saurare ka hatta idha kharaju min indika har sai idan sun fito daga wajenka qalu lil ladina utul ilma sai su fada ma wanda aka ba su ilimi su ce ma za kala anifan me ma ya fada da su ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim to masu wannan sifa Allah subhanahu wataala ya rufe zukatan su wattaba'u ahwa'ahum sai suka bi soyayen zukatan su walladhina hatadaw su kuma wanda suka shiryu zadahum hudan Allah sai ya kara musu wata shiriyar wa atahum taqwahum kuma ya kinsa musu taqawarsu usulubin alqur'ani kullun ko dai ka samu ai bishara ko ka samu gargadi ko bayanin mutane na kirki ko wanda suke kangararru duka wannan domin a fadakar da dan adam kada ya zamo a cikin rabkana da kuma ainihin gafala kamar yadda kullum muke fada alqur'ani baya kama suna sifofi yake fada sai aka ce wa minhum daga cikin su malaman tafsiri suka ce anan munafukai ake nufi idan kuka duba aya ta 14 aka ce afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zina wasu amalihi wattaba'u ahwa'ahum kaga aka ce wattaba'u ahwa'ahum ita ma wannan aya karshen ta wattaba'u ahwa'ahum wannan aya ta 14 Allah yayi bayanin wanda aka kawata musu miyagun ayyukan su kafirai ake magana tantagariya ba ruwan su da qala Allahu babu ruwan su da qala rasuluhu duk abin da ya zama umarni na Allah ko hani sun yi hannun riga da shi to yanzu kuma wanda zamu shiga bayanin su sune wanda suka shigo addinin musulunci da baki amma zukatansu suna wajen addinin musulunci su ne munafukai. Addinin musulunci ya fi shan wahalar munafukai sama da yadda ya sha wahalar kafirai. Shi sanya malamai suka ce duk da wahalar da aka sha a Makka, to amma zaman Makka ya fi zaman Madina daɗi ta wani ɓangaren. Saboda Makka A da B ne, musulunci ne zalla ko kafirci zalla, ba tsaka tsami, ba wani abu a tsakiya. To amma Madina musulunci tsantsa, manzo alaihi salatu wassalam da sahabbansa, sai kuma kafirci tsantsa su ne Yahuda wanda aka samu Banu Nadir, Banu Quraiza, Banu Qainuqa. To sai kuma ƴan tsaka tsami, la ilaha ula'i wa la ilaha ula, ba sa can su ne munafukai. To waɗannan su suka fi cutar addinin musulunci, saboda shi kafiri tsantsa musulmi ba zai rufe kofa da shi tattauna wani abu ba, ya san ba nashi bane, shi ma ba zai zo ba. To amma shi wannan kun yi sallah tare, wala Allah kun yi azumi tare, wala Allah kun je aikin haji tare, kun yi mu'amaloli na musulunci tare, amma shi bai yadda da musuluncin ba. Kun ga munafukai da Allah ya dinga maimaita bayanansu, musamman a cikin suratul Tauba, wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum. Sayyidina Umar ya ce wallahi da aka fara wa minhum wa minhum, sayyidina ji tsoron kila ba wanda zai kai labari. Suna daga cikinsu, su ne kaza, su ne kaza, su ne kaza, su ne kaza. To su za ka samu wasu ma sahun gaba suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Abdullahi dan Ubayy tataccen munafiki makiyin Allah hazzagi yake wa manzo alaihi salam, manzo Allah zai shigo masallaci ya dauko takalmansa, ma'aikin Allah kenan, yardaddan Allah, masoyin Allah, duk kalmomi na girmamawa, kuma tataccen kafiri ne a zuci, ya shigo musuluncin da baki domin ya ji daɗin yadda zai musulunci zagon ƙasa. To shi ya sanya sun fi kowa hatsari a rayuwa ta musulunci, domin duk wata mu'amala da ake da musulmi za a yi da su, tunda Allah bai tsinka yadda mu abin da yake cikin zuciya ba. Zuciya Allah shi kadai yake bantu da sanin abin da yake ciki. To amma Allah subhanahu wataala sai yake cewa za ka iya gane su ta hanyar zantutukansu. A nan Allah sai ya ce wa minhum, daga cikin miyagun bayin, ma'ana munafukai, man yastami'u ilaika, akwai wanda zai zo ya saurare ka. Kun ga wannan sura madaniya ce, a Makka a Madina ba wani ba Yahudi da zai zo majalisin manzo alaihi salatu wassalam, babu, har hanyar jirgi daban ta mota daban. Duk wanda zaka gani a majalisin manzo alaihi salam wanda suka nuna su musulmi ne. A rayuwar Makka ɗaiɗaikun kafirai sukan wato ainihin saci numfashin ƴan uwansu su ji me manzo Allah yake faɗa. Na taɓa ambato muku irin wannan kissa, idan manzon Allah yana wa'azi a Makka, to sai su saci jiki su ɓakkoye, tunda babu wata fitina da za a iya ganin su can, suna hana mabiyansu kar a saurare shi. To amma kuma su sai su saci jiki su zo. To wata ran wani ya saci jiki, wani ya saci jiki, wani ya saci jiki, manzon Allah ya gama yi wa sahabbai wa'azi da faɗakarwa, to wani ya tafi, wani ya tafi, sai aka haɗu. Kai me ya kawo ka? To kai ma me ya kawo ka? Kai ma me ya kawo ka? To wallahi dai kun san abin da yake faɗa gaskiya ba waka bace. Kai ka san wannan ba sihiri bane. Ma'ana su kafirai a Makka ma a boye suke zuwa. To su ko munafukai a Madina ga da ga za su zo. Tunda an yi sallah tare da su, shakkun me za a yi? Duk wani abin da ake na musulunci da su ake, ba wanda zai shayin su ko ya shakkun cewa ba namu bane. To amma Allah sai yake kawo irin sufofin su. Sai ce wa minhum, daga cikinsu man yastami'u ilaika, kaga akwai bambanci tsakanin as-sama da al-istima. Al-istima mutum ya zo kasdan dan ya ji, sauraron ya zo ba wai yana wucewa ya ji maganar ba dan ya ji abin da ake faɗa ya zo to amma niyoyi sun bambanta wane ya zo wane ya zo wane ya zo Allah shi ya san niyyar da ta kawo wane Allah shi ya san niyyar da ta kawo wane Allah shi ya san wacce ta kawo wane hukunci yana gare shi subhanahu wa ta'ala to shine sai ya ce daga cikin su man yastami'u ilayka akwai wanda zai zo ya saurare ka su zo lokacin da ake hudubar juma'a su kasa kunne suna sauraron manzo sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da yake bada wani darasi ga sahabbai za su zo su kasa kunne kaman da gaske sauraron suka zo hatta idza kharaju min indika har sai in sun fito daga wajenka kalu sai su fada lil ladina utul ilma ga wanda ya zamo an ba su ilimi sai su ce ma za kala anifan me ma ya fada da su malaman tafsiri suka ce wannan gabar tana daukan ma'ana biyu ko dai dama da ba'a suka zo da shakiyanci suka zo akwai wanda idan ana wani abu na fadakarwa ko wa'azi sai ce bari mu ma mu je mu ji ba da gaske bane bari mu je mu ji me za a ce ba wai dan ya ji ya amfana ya aikata na aikatawa ya bar na bari ba wani ba a kawai za ta kawo shi wani kuma daga cikin su wa'annan da ake magana ya zo amma saboda saban Allah da keta dokokin Allah kwakwalwarsa an dakire ta an dankwafe ta ya zamo da kiki balidi duk maganar da aka yi gabaki ɗaya bai fahimci komai ba manzo alaihi salam balarabe ne da larabci yake wa'azin nan kuma duk wanda suke nan hatta yahudawan madina sun iya larabci fes don manzon Allah da yarensa yake tattaunawa da su wannan yahudawa banu nadir da banu kainuka da banu quraiza da daddu ne a madina me ya kawo su madina sun karanta a cikin littafansu cewa annabin karshe Allah zai tashe shi wuri mai yawan duwatsu da itacen dabilai to sai suka yi kaura daga garuruwansu suka tare wasu suka tare ainihin a abin nan Khaibar wasu kuma suka tare a Madina saboda shine yanayi da ya kama da wannan ko a dace ya zama a haifi annabi a cikin kabilansu abin da ya kawo su kenan tunda sun san annabin gaskiya ne kuma Allah zai kawo shi to sai suka zo suka hadu da wannan wato ainihin al-Aws da al-Khazraj tunda su al-Aws da al-Khazraj sune yan gari zaunannun wuri to sai suka kulla kawance tsakanin su da su abin nan su banu quraiza sai suka kulla kawance da al-Aws mutanen Sa'ad bin Mu'az tunda shine shugaban al-Aws su kuma banu abin nan banu quraiza kenan su kuma banu nadir sai suka kulla kawance da abin nan al-Khazraj mutanen Sa'ad bin Ubada to wannan takudedeniya ya zama sun iya larabci za su yi larabci kuma ƴaƴan su ma duk sun tashi da yaren larabci ba sa bukatar a yi musu tarjuma ko tafsira to kenan ashe duk wanda zai zo madrasar manzo alaihi salam a cikin su bai bukatar sai an yi masa tafinta ya san abin da ake faɗa to amma kamar yadda muka faɗa ba wani bai yahude da yake kan addinin yahudanci da zai zo ya dinga jama'a wa'azi na manzo sallallahu alaihi wasallam bal a madrasinsa in kaga wani mutum ko dai kabilan Aws ko Khazraj ko kuma muhajirun wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina to saboda haka su ne Allah sai yake faɗa daga cikinsu akwai wanda zai zo ya kasa kunne ya je ka hatta idza kharaju min indika har sai idan sun fito daga wajenka qalu lil ladina utul ilma sai su faɗa ga wanda aka ba su ilimi suwa ake nufi wasu malamai suka ce ana nufin sahabbai gabaki ɗaya wasu suka ce ana nufin irin su Ibn Mas'ud irin su Ibn Abbas irin su Abu Darda don shi Ibn Abbas yana cewa ana mimman su'il ni ina daga cikin wanda aka dunga yi wa irin wannan tambaya. To idan mun ce su waɗannan sahabban ake nufi, wannan wani tambari ne da kambi da Allah ya ba su cewa lalle suna da ilimi. To amma dai abin da yake al'arja ya zama sahabbai ake nufi gabaki daya, domin su sahabbai su ne suka kwankwaɗi madarar ilimin da ba wanda ya sha irin wannan madarar, domin kai tsaye wahayi zai zo ga manzo alaihi salam, su kuma kai tsaye ilmantar da su, su ne suka ɗauko addini daga tushe. To su waɗancan munafukai idan sun fito daga wajen manzo alaihi salam saboda galasi da ba'a, kashin farko kenan, sai su rika cewa sahabbai irin su Ibn Abbas, me ma yake faɗa yanzu dan Allah wannan abin da yake faɗa akwai wani abu a ciki? Me a cikin wannan abin da yake faɗa? Me ma yake faɗa? Kai ku ne ba kuka ji abin da yake faɗa? Ba ma ji ba. Ma'ana saboda shakkiyanci da nuna cewa manzo alaihi salatu wasalam ba a bakin komai yake a wajensu ba, tunda ba a bakin komai yake ba, to maganganunsa ma ba a bakin komai suke ba, wal iyazu billah. Kashin farko kenan. Kashi na biyu, kamar yadda na faɗa, su kuma saboda daƙiƙancinsu za a yi maganan nan da larabci daga farko har ƙarshe, amma ba su fahimci komai ba. A nan sai malamai suka ce shi su ulƙasat, mummunan manufa za ta hana mutum ya amfana da abin amfani duk yadda wani zai amfana da shi. Akwai lokacin da wani kai da shi za a yi maku bayani iri ɗaya, wal'alla ma ya fi ka ƙwaƙwalwa da wayewa, amma kai za ka amfana da abin da ake faɗa ka gamsu, sannan kuma ya zama ainihin ka amfana, shi kuma babu abin da ya amfana da shi, bai ma fahimta ba. To sai malamai suka ce a nan duk lokacin da ake tattaunawa ta addini abubuwa ne guda biyu, akwai alƙaulu, akwai almuradu bil qawl, akwai abinda aka faɗa, akwai kuma abinda ake nufi da abinda aka faɗa. Yanzu duk wannan tattaunawa da muke da wannan tafsiri da muke, sunansa alƙawli. To mal muradu bihi, to kenan duk wannan maganganun da muke nufi da su sai ta tunanin al'umma da tarbiyyarsu, wannan shine almurad, abinda Hausawa suke cewa wato menene abin nan, idan menene ya bada, idan unguli ta biya bukata wai zabuwa ta tafi da zananta, shi abinda ake so bukata kaza ta kai, idan aka ce bukata kaza ta tabbata, to shikenan abinda ake nema ya samu. Duk wani abinda muke tattaunawa a faɗa, Allah ya ce, annabi ya ce, me muke so mu kai gare shi? Mutane su saitu, su tarbiyyantu, kyakkyawar tarbiyya ta duniya, kyakkyawar tarbiyya ta addini, wannan shine abin da muke so mu kai gaci a gare shi. Ai zai na faɗa mana hadisin wancan Balarabe ƙauye da yake cewa shi bai san dandanan manzon Allah ta ma'azu ba, kawai shi dai in yi sallah zai roki Allah aljanna ya nemi tsari daga wuta. Manzon Allah ya ce haula hanu dandin, ita ce manufar kawai, duk abin da muke yi dai kawai manufar ita ce kaza. Kenan almuradu bil qawli, saƙon da ake so ainihin a isar. Wannan gabar tana buƙatan ainihin bayanai, amma dai an riga an nuna min lokaci, dole mu tsaya a nan. Abinda muka yi daidai, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren, ya ganar da mu daidai din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai ‘yan uwa marasa lafiya da suke roƙon addu’o’inmu, muna musu addu’a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Akwai wani ɗan uwa shi ma da ya same ni da zuwa masauki, ina daga cikin bayin Allah masu taimakon addini, akwai rashin lafiya da yake damunsa, kuma yana shirin zai tafi wato ainihin waje domin neman lafiya, da kuma wata jarabawa da za su yi ta neman ci gaba ta fuskar aikinsa, ya ce a isar da buƙatarsa a wajen ‘yan uwa su yi masa addu’a. Muna masa addu’a Allah subhanahu wa ta’ala ya ba shi lafiya, Allah ya yi masa damuwar da take damunsa, kuma tafiyar da yake fatan yi Allah ya kai shi lafiya ya ba shi nasara ga abin da yake dominsa. Jaraba wanda yake sarin za su yi, muna fatan Allah subhanahu wa ta’ala ya ba shi nasara. Akwai mai girma galadima babanmu, shi ma zai yi tafiya Umara zuwa gobe, muna masa addu’a Allah subhanahu wa ta’ala ya kai shi lafiya, shi da abokan tafiyarsa. Allah ke su lafiya dawo da su lafiya kuma Allah sa ayi ibada karbabbiya saura yan uwa wanda ma ba mu sani ba da suke da wannan niyya su ma Allah ke su lafiya a cikin nasara ya Allah ka ba marasa lafiya musulmi lafiya a dukkan da suke a gida ko asibiti Allah ka sa wannan jiya ta zama kafara gare su masu lafiya Allah ka dade mu da lafiya ka ni'imta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu ya Allah ka gafarta mu iyayen mu wanda suka rasu wanda suke raye Allah ka sa mu cika da imani
amin
halin da muke ciki marar dadi Allah ka yaye mana ka ba mu kyakkyawan yanayi ka ba mu kyakkyawan makoma hali da fatara da yunwa da talauci da takura Allah ka yaye mana Allah ka kawo yalwa ka kawo arziki Allah ka kawo sassauci ya Allah ka ba musulmi marasa abin yi kuma ka sa musu albarka wanda suke da abin yi Allah ka riga ka sanya musu albarka yan uwa da suke da haƙoƙin su sun makale Allah ka fito musu da haƙoƙin su daga inda suka makale wasu basu suka suke bi wasu kuma waɗansu abubuwa da ya shafi albashi wasu ma abin da ya shafi promotion ne sun kasa samu to duka wanda suke da wannan hali na rashin samun ci gaba Allah ka ciyar da su a gaba wanda suke da haƙoƙi da suka makale Allah ka fito musu da su ya Allah ka shirya mana ƴaƴanmu mazan su da matan su matasan nan namu Allah ka shirya mana su Allah ka kinsa shirya a cikin zukatansu Allah ka yi riko da hannayensu Allah ka hore musu abin yi Allah ka yi musu albarka ka kaddara ka saka mana su ne shugabanni na kinkin zan farin ciki da su a nan gaba shugabannin mu tun daga mataki na sama da na ƙasa Allah ka yi riko da hannayensu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka bata Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka kinsa nagarta a cikin zukatansu Allah ka kinsa nagarta a cikin zukatansu ka kinsa gaskiya da rikon amana da tausayi a cikin zukatansu Allah ka riko da hannayensu Allah ka ba su mashawarta na kwarai yan uwan Falastinawa Allah ka ƙara taimakon ka da agajin ka gare su Allah ka ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah ka ƙarfafi zukatansu da gabansu Allah ka ba su kariya daga hare-haren Yahudawa Allah ka gafarta ma wanda suka rasu a cikinsu layayyinsu Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙarfafa gwiwoyinsu duk inda suka saita makamansu akan magauta Allah ka isar da wannan hari nasu Allah ka tabar da hare-haren magautansu akan su ya Allah ka tarwa tsagayyar Yahudawa da masu mara musu baya Allah ka tarwa tsagayyarsu Allah ka gajiyar da su Allah ka darkake su Allah ka sa rushe wasu a cikin dukkan shirye-shiryen su take Allah ka hutar da mu daga sharrin su Allah ka hutar da duniyar musulmi daga sharrin magauta addinin musulunci Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah bayanka da suke hannun yan garkuwa mazan su da matan su manya da kanana Allah ka kubuto da su domin girman zatinka ya Allah ka yaye musu zama na bakin ciki damuwa da suke ciki Allah ka faranta musu ka dawo da su zuwa ga yan uwan su da iyayen su da abokan arzikin su ko kuma Allah ka kiyaye mu daga sharrin waɗannan mutane ya Allah masu wannan mummunan aiki in masu gyaruwa ne Allah ka gyara su Allah ka kinsa shari'a a cikin zukatansu daina wannan mummunan abu Allah wanda ba za shi shiryu ba Allah ka yi mana maganin su Allah ka tsarkake kasanmu daga irin wannan munanan abubuwa Allah ka sa wannan abubuwa su zama tarihi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu damana mai albarka ya Allah ka bi mu sanin bukatocinmu abinda muke da shi na bukata na alkhairi Allah ka biya mana abinda muke jin tsoro ga baki daya Allah ka yi mana maganin sa abinda yake damu mu Allah ka bi mu sani Allah ka dauke mana ka yaye mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
آمين آمين آمين